نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب في وجود الله بحكم الله وما يقوله من رؤيا إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما المؤمنون كان قول
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في وجود الإياد لحكم الله تعالى. wannan babe yana bayani dangane da wajibcin al-inqiyad mai kuwa mutum ya meka wuya zahiran wa batinan sannan kuma ya yarda a zuci sannan kuma ya yarda akan harshensa li hukumillahi ta'ala ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala dukkan hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke akan dan adam akan bawan shi wato wannan bawan ya zamanto ya meka wuya wajibi ne akan bawa ya meka wuya ya jayu ga wannan hukunci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala وما يقوله من دعى الى ذلك da kuma man du'a ila dhalik dukkan wanda aka kiraye shi zuwa ga hukunci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma hukunci na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam abinda zai fada a bakin sa da kuma abinda zai yadda da shi a zuciyar shi wa umira bi ma'rufin aw nuhiya an munkarin sannan kuma wannan babu yana bayani akan wajibcin mai kuwa game da abin da ya shafi hukunci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma abin da wanda aka umarce shi da kyakkyawan aiki zai fada idan aka umarci mutum da kyakkyawan aiki aka ce wane yi kaza to yaya ya kamata yayi saboda kaman gyara kayanka ne baya zamantowa sabke maraba an ce gyara zamanka kace to kai ka halitta ne ko an ce wane ka rage gudu a moto kace ga kilanka da sauransu kaga wannan yana daga cikin rashin kunya aunu hiya an munkarin ko kuma aka hane shi game da mummuna abu aka ce wane zagin nan da kake bai dace ba to me kamata ya fada jayuwa zai yi ga hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala kada yayi tababa kada yayi kai kawo a cikin lamarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani game da abin da ya shafi wajibcin mai kuwa ga hukunci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce lalle ina rantsuwa da Ubangijinka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato wannan yana ɗaya daga cikin guraren da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato yayi rantsuwa da kanshi zati yayi rantsuwa da kanshi fa rabbika lanahshurannahum to ina rantsuwa da Ubangijinka fala wa rabbik ina rantsuwa da Ubangijinka la yu'minuna su waɗannan waɗanda suke zawwa su kewaye ka a fadarka da kuma waɗanda suke cewa sun yi imani da kai da baki to la yu'minun ba za su yi imani ba imani wanda yake cikakke imani wanda yake amsashe a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum har sai sun nada ka ka zamanto kai ne wato alƙali wanda za ka yi musu hukunci kai ne koti na kolin kolin wanda za ka musu hukunci game da abin da ya gudana a tsakankaninsu na sabani sun yi ja'in ja sun yi gardama a tsakankaninsu to inda za su gardaya su tafi shine su tafi inda za a yi shari'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba inda za su je su ajiye wani dan kaso na duniya ba wani tsamanin dalilan minar duniya saboda a basu wannan haƙƙin na wani, wanda kuma wannan ya haramta a addini na musulunci kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa a cikin hadisai ingatattu. Allah ya ce ba za su yi imani ba imani wanda yake yardadde a wajenmu, hatta yu hakimu ka har sai sun naɗa ka a matsayin alƙali wanda za ka yi hukunci a tsakankaninsu, fi ma shajara bainahum cikin abin da ya gudana a tsakankaninsu na saɓani da rashin fahimtar juna, sun mala ya jidu harajan fi anfusihim, sannan kuma ba za su samu baƙunci a cikin kawunansu mimma qadaita dangane da abin da kai hukunci da shi. Dukkan abin da ka hukunta su ne masu gaskiya ko su ne ba masu gaskiya ba, wato ba za su samu kunci a cikin kawunansu, ba za su yarda 100% kan abin da ka faɗa, ba tare da cewa wannan ɗan uwanka ba ne ko wannan ɗan danginka ne ko wannan ɗan unguwarka ne ko wannan ɗan ƙabilarka ne da sauransu. Wa yusallimu taslima, sannan kuma za su miƙa wuya game da wannan hukunci da ka yanke, iyakacin miƙa wuya, ba tare da sun yi tababa ba, ba tare da sun yi artaba ba, za su miƙa wuya ba tare da sun ce ba su yadda ba ko za su sake ɗaukaka ƙarar zuwa ga wani. To wannan ayar mun fassara ta a baya a cikin baban da yake magana akan al'amru bil muhafazati ala sunna, umarni game da abin da ya shafi kiyayewa akan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sani dai kadai faɗar muminai ta kasance idza du'u ila Allahi wa rasulihi, idan aka kiraye su zuwa ga hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hukunci na manzo sallallahu alaihi wa sallam, an yaqulu sami'na wa ata'na, suna cewa mun ji mun yi biyayya. Wato muminai na ƙwarai idan suna garrama a tsakankaninsu aka kawo musu aya ta Al-Qur'ani, imma wanda take shahida ce alaihim ko shahida ce lahum, to suna cewa sami'na, mun ji game da wannan magana ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan kuma wa ata'na, mun yi biyayya 100% a kanta, ba mu da shakka a kai. Wa ula'ika humul muflihun, wato wancananka wanda ya zamanto game da abin da ya shafi hukunci na Allah da hukunci na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, ba sa kan gaba kan baya a kan shi idan sun bayyana a gare su, suna amsashi da hannu biyu, humul muflihuna, su ne waɗanda suke masu rabauta a wannan gida na duniya, za su zauna salin alim, sannan kuma a gobe alkiyama za su ji gajiyar wannan yarda da suka yi da miƙa wuya da hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala a wannan gida na duniya. Saboda ita duniya dama darul amal ce, lahira ita ce darul jaza. To hal jaza'ul ihsan illa al ihsan, wato duk wanda ya kyautata a wannan gida na duniya ya aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi, to ba wani sakamako da zai haɗu da shi a gobe alkiyama, face dai sakamako wanda yake kikkiawa ita ce aljanna. Lillazina ahsanul husna wa ziyada. Na'am.
Na'am.
Wa fihi, wato a cikin wannan babi, min al-ahadithi, daga cikin hadisan da za su iya shiga ƙalƙashinsa, wato baban da yake magana akan wujubi al-inqiyad li hukmillahi ta'ala. To akwai hadithu abi hurairata al-mazkuru fi awwal al-babi qablahu, akwai hadithin abu huraira wato wanda aka ambace shi a farkon baban da yake kafin wannan babi, shine hadithin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace da'uni ma taraktukum, wato duk abin da na kyale kubun muku bayani akan shi ba, to ku shafa min lafiya, انما هلك الذين من قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه اتو حديثن da yake cikin sahihain bukhari da muslim wanda kuma sababin wurudi hadal hadith wato ya zo shi cikin sahihu muslim kamar yanda mun yi bayani wato a cikin wancan dan hadith lokacin da muke sharhin sa to a cikin wannan babi wannan hadisi na Abu Huraira zai iya shiga kalkashin wannan babi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi wato wasiqa ne tsakankanin bayi da mahaliccin su saboda shi manzo ne na Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya turo shi domin yayiwa bayin Allah bayani akan abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi domin su aikata ya musu bayani akan abin da Allah subhanahu wata'ala baya so domin su ne sanci wannan abu wannan shine wato muhimma ta manzo na Allah subhanahu wata'ala kenan wasiqa ne tsakankanin shi wato tsakankanin bayi da mahaliccin su kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa to kaga yace fa idza nahaitukum an shay'in fajtanibuhu duk abin da na hane ku hawa kan shi duk abin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan shi irin abubuwan da muke aikatawa to mu nisance su duk abin da ya tabbata Allah subhanahu wata'ala yayi hani akan shi irin abubuwan da muke aikatawa mu nisance su dukkan abin da ya tabbata ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a aikata a cikin sunnar shi wanda ta tabbata zuwa gare shi ko abin da ya zo shi a cikin alqur'ani to mu je mu aikata shi kada mu yi ta baba mu aikata shi gurgudan karfin mu kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun fi awwalil babi qablahu cikin farkon baban da yake kafin wannan babi din shine baban da muka yi bayani akan shi wa ghayruhu min al ahadith fihi wato ba wai hadisin Abu Huraira kadai ba da wanin sa daga cikin hadisan da aka koro maka su a cikin baban da yake kafin wannan zaka iya dako su ka saka su a cikin wannan babe kuma su zama to hujja ne a cikin wannan babe din saboda dama abubuwan a tafe suke da juna abin da ya shafi kiyayewa sunna yana daga ciki shine ka san cewa wajibi ne ka mai kauya ga hukuncin na Allah subhanahu wataala na'am
لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على ركبه فقالوا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأ أهل القوم وذلت بألسنتهم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم رواه مسلم
نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديثي wanda malam ya shigo mana da shi a cikin wannan babe shine hadisi guda daya na Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abu Huraira yace lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wato yayin da wannan ayar ta sauko ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar lillahi ma fis samawati ma fis samawati dukkan abin da ke cikin sammai guda bakwai wa ma fil ardi da abin da yake cikin kasai guda bakwai duka lillahi wato mallakar ubangiji subhanahu wata'ala ne sannan kuma halittar Allah subhanahu wata'ala ne sannan kuma bayin shi ne Allah subhanahu wata'ala shi ya halitta waɗannan sammai guda bakwai da kasai guda bakwai da abin da yake cikin su da abin da yake tsakankanin su sannan kuma bayin shi ne sannan kuma mallakar shi ne wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce idan kuka bayyana abin da yake cikin rawukanku abin da kuka boye a cikin zukatanku na mummuna da rashin kirki da rashin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala aw tubuduhu ko kuma kuka bayyana shi a fili karara yau aw tukhfuhu ko kuka boye shi haka ne ko wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka bayyana abin da ke cikin zukatanku na mummuna da rashin kirki da rashin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala aw tukhfuhu ko kuka boye shi ya zaman to buku bayyana shi ba kun rike shi dai a cikin zuciyarku to ku sani yuhasibukum bihi Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala zai muku sakayya game da abin da kuka kullace a cikin zuciyar taku mummuna hakanan kuma zai muku sakayya game da abin da wato kuka furta shi da bakanku na abin da ya shafi munanan ayyuka din fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa wanda ya so daga cikinku ya azabtar da wanda ya so daga cikinku ubangiji subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan dukkan komai ba wani abin da yake gajiyar da shi al-aya ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hukuncin da wannan ayar take dauke da shi sai ya tsananta ga sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ayar tana dauke da hukuncin abin da ya shafi zuciya to ita kuma zuciya abin da ya shafi wato wasi wasi da hadithun nafs wannan abin da dan adam ne ba ya da iko akan shi abin da ya shafi hadithun nafsi dan adam ba ya da iko akan shi ya kiyaso wato zai yi hadithun nafs wani lokacin kyakkyawa wani lokacin marasa kyawu sannan kuma ya kiyaso wato wasi wasi zai ta shiga cikin zuciyar shi saboda manzo Allah ya ce zaka sarihul iman haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shikenan fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da suka ji wannan ayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu ita saboda su ba karatun bane kadai su duk ayar da suka karanta kamar yanda Abu Abdurrahman As-Sulami Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya fada shine duk ayar da sahabbai suka koya daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to ba sa ketare ta su je ta gaban ta sai sun yi fahimci wannan ayar sun haddace ta sun fahimce ta sun yi aiki da ita kamar yanda Abdullahi dan Mas'ud da Uthman ibn Affan da waɗansun su daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kare yadda da su suka fada Abu Abdurrahman As-Sulami yace haddathana alladhina kanu yuqri'una al-Qur'an ka Uthman ibn Affan wa Abdullahi ibn Mas'ud annahum kanu idza ta'allamu minan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamuha wa ya'lamu ma fiha wa ya'malu biha qalu fata'allamna al-ilma fata'allamna al-qur'ana wal-ilma wal-amala jami'an wato haka sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suke wannan athar din wato yana cikin littattafai da dama zaka same shi idan ka je ko littafin mubahith na ulumul qur'an na mana al-qadan wato ya kawo wannan athar din a can wato kuma yana cikin bukhari da muslim an gane ko to shikenan sai suka garzaya suka tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama domin su kai kukansu wajen inda za a share musu kukansu sun mabaraku alar rukab da suka je wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai suka durkusa akan gwiwoyinsu irin ta mutumin da yayi la'asa yayi laifi kuma yana so a nema mai alhurma a wajen Allah suka zo suka durkusa suka zubar da gwiwoyinsu kas faqalu ay rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah da ai da ya duk ma'anar su guda daya wajen dama abin da ya shafi wato hurufun nida san guda biyar ne wadan sun kasu guda hudu to amma dai guda biyar ne kamar yanda al-Imam al-Hariri wato ya kawo cikin littafin sa Mulhatul I'rab wanadi man tad'u bi aya biya aw bi aya aw hamzatin aw ay wa in shi'ta haya wato abaiti da ya kawo su duka suka ce ya jakadan Allah kullifna min al-a'mali ma nutiqu as-salata wal jihada was-siyama was-sadaqa wato an kallafa mana an dora mana daga cikin ayyuka daga cikin ibada an dora mana wanda zamu iya aikatawa an dora mana sallah ta lokaci biyar da ar-rawatib da qiyamul layli da salatul duha da sauransu wanda dai zamu iya wal jihada haka nan kuma an dora mana yaki na daukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda yazo cikin hadithin mujashi wanda yana cikin sahihul bukhari da muslim yace ataytun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama bi akhi ba'da al-hijra qultu ya rasulallahi ji'tuka bi akhi li tubayi'ahu ala al-hijra faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama madat al-hijratu li ahliha wa fi riwayatin dhahaba ahlu al-hijrati bima fiha faqultu ya rasulallahi ala ayyi shay'in tubayi'uhu qala ubayyuhu ala al-islam wa lil-bukhari wal-iman wa lahumu wal-jihad ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi hayatun wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum yana daga cikin wato abinda aka umarci sahabbai da aikata shi shine yaki cikin dauka addinin Allah manzo Allah awwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillahi kullu ma bayna darajatayn kama bayna samai wal ard hadithun abu huraira wanda yana cikin bukhari da muslim to shine anan yace wato an dora mana abinda zamu iya zawwa da su shine sallah zamu iya yin ta haka nan yaki cikin daukaka addinin Allah mu je mu yaki mushrikai arnawa waɗanda suka kangarewa Allah suka kangarewa manzanshi suke yakin Allah suke yakin manzanshi mu je mu yake su saboda shine sakamakon su shine gidan aljanna inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun qira aljumhur ko fayaqtuluna wa yaqtulun wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwa alfawz alazim wasiyam sannan kuma an dora mana azumi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da azumi. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ga hadithin na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda yana cikin sahihain Bukhari da Muslim, wanda lokacin Quraishawa a lokacin jahiliya sun kasance suna azumtar ranar Ashura ranar 10 ga watan Al-Muharram suke azumta. Hakanan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ma yana azumtar wannan rana ta Ashura. To lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi hijira ya tafi Madina bayan an fardanta azumi na watan Ramadan, sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace to dukkan wanda yake so ya ci gaba da azumtar Ashura to ya ci gaba da azumtar shi, dukkan wanda yake so ya daina azumtar shi ya daina azumtar shi. Yanzu ba farilla bane, na farilla shine azumi na watan Ramadan. Wa sadaqa, sannan kuma an fardanta zakka akan mu, an dora mana zakka dukkan wanda dukiye shi ya zamanto kala kaza ce, sannan kuma ta kai wani adadi wanda yake na kaza, to akwai haƙi na Allah subhanahu wataala a cikin ta na kaza, wanda kuma za a bayar da wannan haƙi na Ubangiji subhanahu wataala kaza din nan a cikin wadansu nau'i na mutane kaza da kaza da kaza, kamar yanda Allah subhanahu wataala yayi bayanin su a cikin Alkur'ani. Wato zakka da abin da ya shafi dukiyar da ake fitar mata da zakka, da abin da ya shafi waɗanda ake baiwa idan aka fudda, da abin da ya shafi adadin abin da ake fitarwa a cikin kaza din, Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama sun yi bayani idan mu koma cikin Alkur'ani da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu za mu samu bayani dalla dalla abin da ya shafi zakka. Wa qad unzilat alayka hadhihi al-ayatu wa la nutiquha. Sahabai suka ce ya rasulallahi haqiqa an saukar da wannan ayar a gare ka, amma ba za mu iya aikata ta ba, ba za mu iya aikata abin da take kunshe da shi ba, saboda abin da ya shafi hadithun nafs abu ne wanda dan adam ba zai iya kare kanshi daga shi ba. Abu Huraira da Anas dan Malik da Abdullahi dan Mas'ud, waɗannan sahabbai jigajigai sun rawaito hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi wasi-wasi. Anas dan Malik yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace lan yabraha an-nasu yatasaalun. Wali Muslim qala Allah ta'ala inna ummataka la yazaluna yaquluna ma kadha ma kadha wa lahumma hatta yaqulu hadha Allah khaliqu kulli shay'in faman khalaqa Allah. Wato wannan hadisi na Anas dan Malik yana cikin sahihain. Manzo Allah ya ce mutane ba za su gushe ba suna ta tambayar ka cewa Allah ta'ala ya ce al'ummarka ba za su gushe ba suna ta cewa menene wannan kaza din, menene wannan kaza din. A riwaya ta Bukhari da Muslim manzo Allah ya ce hadisi ce wai wa ya halicci Allah. Wato akwai lokacin da idan bawa ya kwanta da dare yana sake sake a cikin zuciyar shi, zai dinga sakowa waɗansu abubuwa wanda bisa ma dace ba a ce ya furta bakin shi ya hude su, amma kuma zuciyar shi za ta iya saka mishi su. Abu Huraira kamar yanda yake cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yazalu an-nasu yasalunakum anil ilmi hatta yaqulu hadha Allahu khaliqu kulli shay'in faman khalaqa Allah. Abu Huraira yace sadaqallahu wa rasuluhu wa qad sa'alani ithnani wa hadha ath-thalith aw qala sa'alani wahidun wa hadha ath-thani wa fi riwayatin faman wajada min dhalika shay'an falyaqul amantu billahi wa fi riwayatin wa rusuli. A cikin wata riwaya Abu Huraira yace ja'ani nasun min al-a'rab fa qalu ya Abu Hurairata hadha Allah faman khalaqa Allah فأخذ حسن بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. To wannan wadansu hadisan suna cikin Bukhari, wadansu suna cikin Sahih Muslim, wadansu kuma muttafaqun alaihi ne. Ga hadisin Abu Huraira wanda shi ma muttafaqun alaihi ne, manzo Allah yace ya'ati shaytanu ahadakum fa yaqulu man khalaqa kadha man khalaqa kadha hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balagahu falyasta'in billahi walyantahi. To manzo Allah sallama yace shedan zai zo wa dayanku ya dinga ce mishi waya halitta kaza, ce Allah ne, waya halitta kaza, ka ce Allah ne, a cikin zuciyarka kace wannan sama din yanda girman ta yake Allah ne ya halitta ta ga ƙasa din yanda muke hawanta shekaru ɗari ruwa dubbai iyayenmu kakanninmu kakannin iyayenmu kakannin kakanninmu kakannin kakannin iyayenmu da sauransu duka akan ta suka yi rayuwa amma ga ta nan kullum kamar mu ne muka fara hawanta kuma Allah ta'ala ne ya halitta ta kaga wata katuwar bishiya kace wannan bishiyar iyayenmu ma anan suka tarro ta iyayen iyayenmu ma anan suka tarro ta amma ga ta nan zaka tana nan mutane suna amfana da ita ita ma Allah ya halice ta da sauransu kace to wai shi Allah nan wai halice shi haka manzo Allah ya fada shedan da ya saka mishi wannan yace to wai shi Allah nan wai halice shi manzo Allah yace to idan har dayanku ya kai wannan mataki a wajen tunani to ya daina wannan tunanin nashi ya nemi tsari ga Allah subhanahu wataala ya kulle wannan fadin ya shiga wata hira a shiga wani wasi basin kuma to suka ce to irin waɗannan abubuwan wannan irin tambaya wanda take bata dace ba wanda za mu iya kudirce ta a cikin zuciyar wanda inda a ce za mu fudda ta a fili wannan magana ce wanda take mai muni kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba to inda a ce za mu fade ta zai zamanto mun fadi wata kalma wanda take mummuna ga hadisin Abu Huraira yace ja'a nasu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faqal fasalu faqala sallallahu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi qala wa hal wajadtum wa qad wajadtum qalu na'am qala dhaka sarihul iman hadisin Abu Huraira na cikin sahih Muslim da hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda shi ma yana cikin sahih Muslim su ila rasulullahi anil waswasati faqala tilka mahdhul iman da sauransu to duka ce ya rasulullahi wannan abin da aka dora mana yafi karfin mu ba za mu iya yin shi ba shikenan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace da su aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum yanzu ya ku sahabbaina yanzu sau kuke ku fadi irin abin da ma'abuta littafi guda biyu na kafin ku suka fada sune irin abin da yahudu da nasara suka fada sau kuke kuma ku maimaita abin da suka fada suka ce sami'ina wa asaina mun ji abin da aka fada kuma mun saba wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum ad-dura khudhu ma ataynakum biquwwatin wasma'u qalu sami'ina wa asaina haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a cikin alqur'ani suka ce mun ji amma mun saba wato suka ce wa'azi ne a kofar karuwaji ya zama dole amma doka ba dole ba Allah ya ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khayran lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce bari dai abinda ya kamata ku fada shine ku ce sami'na wa ata'na ya ubangiji mun ji abinda ka umarce mu da mu aikata shi ji wanda yake na amsa da hannu biyu sannan kuma mun yi biyayya game da wannan umarnin naka ghufranaka rabbana ya ubangiji mu muna roƙonka ka gafarta mana kusakuranmu wa ilaykal masiru makoma zuwa gare ka take falam maqtara hal qawm Abu Huraira yace yayin da sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka karanta wannan ayar sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir wa zallat biha alsinatuhum harashinan su suka meku suka kaskantar da kai gafurta wannan kalma din suka meku suka jayu da fadarta sai Allah subhanahu wa ta'ala anzala Allah ta'ala fi ithriha sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar a bayanta amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce amana ar-rasul الرسول منذ صلى الله عليه وسلم يا غسكتا بما انزل اليه ga abin da aka saukar zuwa gare shi min rabbihi daga ubangijinsa shine alqur'ani ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gaskata da alqur'ani wal mu'minun Hakanan su ma mu'minai sun ba da gaskiya da abin da aka saukar zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na Al-Qur'ani. Kullun Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce kowane ɗaya daga cikin su, wannan shine ake cewa da shi tanwinun, wato badalun anil iwadun anil mudafi. An gane ko asalin shi kullu wahidin ne, sai aka ce kullun. An gane ko kullun, kowane ɗaya daga cikin annabawa da kuma cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da mu'minai, amana billahi, ya ba da gaskiya da Allah, wa mala'ikatihi, ya ba da gaskiya da mala'ikai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa su bayi ne waɗanda suke ababen girmamawa a wajen Allah, sannan kuma ba sa saba wa Allah dukkan abin da ya umarce su. Abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce su ne kaɗai suke aikatawa, sannan kuma bayi ne wanda aka halitta su daga haske. Sannan ba wanda ya san adadin waɗannan mala'ikai sai shi wanda ya halitta kayan shi, shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa kutubihi, sannan kuma sun ba da gaskiya da littattafai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗanda suke almunazzala ala anbiya'ihi, wanda ya sassaukar da su akan annabawan shi. Qira'al Hamza ibn Habib az-Zayyat al-Kufi, wato ya karanta kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kitabihi wa rusuli bil ifrad, wato wa kitabihi, da kuma littafin sa wanda yake saukarwa akan kowane ɗaya daga cikin annabawan sa, wa rusulihi, sannan kuma ya ba da gaskiya da kuma manzannai na Allah, wato kowane ɗaya daga cikin su ya ba da gaskiya da manzannai na Allah, cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya turo su zuwa ga bayin Allah, sannan kuma dukkan abin da suka zo da shi dukkan shi gaskiya ne, ba wato shaci fada a cikin sa. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, wato waɗannan mu'minai suna cewa ba ma bambancewa, ba ma lallabewa baina ahadin min rusulihi, tsakankanin ko waɗansu ɗaya daga cikin manzannai na Ubangiji. Ba ma yin imani da waɗansu mu kafirce ga waɗansu, mu ce mun yarda da annabi Isa, mun yarda da annabi Musa, mun yarda da annabi Ibrahim, amma ba mu yarda da wane ba, da wane da wane daga cikin annabawa ba, kamar yanda ahlul kitabi suka yi. Allah ya ce da su, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, waɗansu daga cikin littattafai waɗanda suke almunazzala alal anbiya, kun yi imani da su, waɗansu kuma kun kafirce musu, waɗansu daga cikin hukumce-hukumce waɗanda suke cikin littattafanku, kun yarda da su cewa daga Allah ne za ku aikata su, waɗansu kuma ba ku yarda da su ba, wato kun yi imani da waɗansu ayoyi, kun kafirce waɗansu ayoyi, kun yi imani da waɗansu ahkam, kun ƙaryata waɗansu ayoyi, waɗansu ahkam ɗin, kun yi imani da waɗansu littattafai, kun ƙaryata waɗansu littattafai. Fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, wannan ayar tana nuni akan cewa dukkan wanda zai zamanto ya yarda da waɗansu ayoyi na Al-Qur'ani da waɗansu hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, amma kuma bai yarda da waɗansu ayoyin ba, bai yarda da waɗansu hadisan ba, to ba shi da wani sakamako face dai a wannan duniyar. Tun anan duniya ya ga kaskanci da wulakanci, kuma wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil adhab. An gane ku? To shine la nufarriqu baina ahadin min rusuli, ba ma lallabewa tsakankanin kowane ɗaya daga cikin manzannai na Allah, kamar yanda wato Yahuda da Nasaru suka aikata. Wa qalu sami'na wa ata'na, suka ce ya Ubangiji mun ji abin da ka umarce mu da shi, ji wanda yake na amsa da hannu biyu, wa ata'na, sannan kuma mun bi umarninka. Ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, ya Ubangijinmu muna roƙonka gafaralka, ma'ana nas'aluka an taghfira lana dhunubana, muna roƙonka ka gafarta mana dhunubanmu, ka gafarta mana laifuffukanmu. Rabbana, ya Ubangijinmu, wa ilaykal masiru, makoma zuwa gare ka take. To shikenan, falamma fa'alu dhalika, lokacin da suka aikata haka, wato lokacin da suka yi ta cewa ghufra sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, nasakha Allahu ta'ala, sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sassauta hukuncin wannan ayar, wato da wani hukuncin wanda yake mai sauki sama da wannan. Shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar ta ƙarshen suratul Baqara, نعم نساء ايوه ايه سكاشي ده نعم سو أبنجي سبحانه وتعالى يسوكر دوانا آير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أبنجي سبحانه وتعالى بايا دورا وكو وتري كو ميدا جتكين أيوكا دا جتكين إبادة إلا وسعها فاتيدي وغلقدن كرفنت واتو الله سبحانه وتعالى بايا دورا ولي baya dorawa kowa daga cikin bayinsa doka face dai dokar da ya san wannan bawan zai iya aikata ta shi yasa ubangiji subhanahu wataala da ya wajibta wato sallah akan mutane wanda zai iya yin ta a tsaye shine wajibin sa shine yayi ta a tsaye wanda ba zai iya yin ta a tsaye ba amma zai iya yin ta a zaune shine wajibin shi yayi ta a zaune wanda ba zai iya yin ta a tsaye ba ba zai iya yin ta a zaune ba amma zai iya yin ta a kwance to wajibin sa shine yayi ta a kwance kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga sahabin shi Imran ibn Hussein Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace da shi salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin an gane ku to dukkan ayyuka kamar yanda Abba Ibn Abi Rabah da waɗansu daga cikin wato tabi'ai da kuma waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aici sallallahu alaihi wasallama suka faɗa game da wannan ayar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha waɗansu suka ce la yukallifullahu nafsan illa taqataha Allah tabaaraka wa ta'ala baya dora wa kowace rai wata ibada daga cikin ibadu face dai gurgurdan karfinta kowa zai yi abu ne gurgurdan karfin shi an gane ku idan Allah ya ce ku aikata kaza to ya san da halin wani da na wani ba daya bane kowa ya zo da shi gurgurdan halin nashi la hama kasabat wa alaiha maktasabat ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ma kasabat abinda rai ta aikata na alkhairi abinda rai ta tsururta na alkhairi laha to nata ne wa alaiha maktasabat abinda ta tsururta ta yi fama wajen aikata shi na laifi to laifin akan ta yake komawa wato wajen laha ma kasabat wa alaiha maktasabat akwai wani sirri wanda yake mai girma a wannan kalkashin waɗannan jumlolin guda biyu kaga da yace ma kasabat kasaba iktasaba an gane ku wajen aiki na alkhairi sai yace laha ma kasabat amma wajen aiki na sharri sai yace wa alaiha maktasabat sai ya karo waɗansu daga cikin harufa iktasaba bai ce ba wa alaiha maktasabat to malamai suka ce wannan yana nuni akan cewa aiki wanda yake na asha idan bawa zai aikata shi yafi shan wahala sama da lokacin da zai aikata aiki na alkhairi an gane ku idan zaka tafi neman halali ya fi sauki a gare ka hankali a kwance sama da mutumin da zai tafi sata to shi yasa aka ce iktasaba wato ya tsururta yayi ta fama mu'alaja sai da ya gogayya saboda az-ziyadatu fil mabna tadullu ala az-ziyadati fil ma'na wanda waɗansu daga cikin malamai suka faɗa to shi ne anan yace wa alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ubangiji subhanahu wa ta'ala yace waɗannan bayi nashi suka ci gaba da cewa rabbana ya ubangijin la tu'akhidna kadda ka damke mu kadda ka kama mu da laifi in nasina idan muka manta umarninka ba mu je muka aikata abin da ka umarce mu da mu aikata shi ba ko kuma muka manta muka aikata abin da ka hane mu hawa kan shi aw akhtana ko kuma muka yi kuskure mun je mu za mu aikata abin amma kuma muka aikata shi ba akan fuskar da kai umarni ba al-khata'u wato shine mutun ya aikata abu akhta'a yukhdi'u to wannan ismul fa'il din sa shine al-mukhdi'u an gane ko amma khadi'un shine mutumin da ya aikata laifi ya san laifi ne shine ake ce da shi khadi wanda shi wannan baya tsira a gurin Allah an gane ko saboda idan ka bibiya al-Qur'ani kamar yanda akwai wata muhadara da Sheikh Salih Al-Magamisi Allah ta'ala ya kara mai lafiya yayi ta a masallaci na Quba wanda yake magana akan al-farqu bainal khati wal mukhti wato bambanci tsakankanin al-khati da al-mukhdi'u bambancin da yake tsakankanin su al-khadi'u wanda yake ta doka ya sani wannan shine al-khadi'u wajen ismul fa'il kenan al-mukhdi'u shi kuma shine wanda yake ta doka bai san an shata wannan dokar ba akan kuskure ne yake ta za ce da shi al-mukhdi'u qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in kaga lokacin da suka yi wa annabi yusuf alaihi salatu wassalam wannan aika aika din sun san ai ba abin kirki bane saboda jefa shi ne suka yi cikin rija ba abin kirki bane falataqahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina bai ce ba mukhdi'ina an gane ku amma mukhdi'u shine nan akhda'ana saboda akhda'a fi'ilin sa madi da ya zama to ruba'i dole fi'ili mudari'i ya zama to yukhdi'u to idan za a yi ismul fa'il sai a ce mukhdi'u an gane ko an gane taw yawwala qala na'am ubangiji subhanahu wa ta'ala ce kad fa'altu shine haqiqa na aikata bazan damke ku ba akan abin da kuka aikata din akan mantuwa abin da na hana ku hawa kan shi kuka aikata shi akan mantuwa ko kuma abin da na umarce ku ku je ku aikata kuka manta ba ku aikata ba ko kuma abin da kuka aikata shi akan kuskure ya tabbata a cikin hadisi na Abu Huraira cikin sahihain manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah tajawaza an ummati ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا bayin Allah suka ci gaba da cewa ya ubangijin wala tahmil alaina isran kadda ka dora mana nauyi kama hamaltahu wala tahmil isran kadda ka dora nauyi alaina akam kama hamaltahu ala allazina min qablina kaman irin nauyin da ka dora shi akan waɗanda suke kafin mu na ƴan banu Isra'il kaga ƴan banu Isra'ila Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu waɗansu daga cikin abubuwan da suke masu dadi ne wanda ya halitta a shari'ar mumuci Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum waɗansu daga cikin dadadan abubuwan da muka halitta musu su ci sai muka haramta musu shi yanzu misali a ce yanzu mutum haramu ne ya ci naman dawisu haramu ne ya ci naman zabuwa haramu ne ya ci naman kaji haramu ne ya ci naman tumkiya haramu ne ya ci naman rago da sauransu kananan dabbobin nan a ce kawai abin da aka halitta mai shine naman sa da naman raƙumi ina ga wani kan yayi yanka a gidan shi to shi kuma sai dai a raka group ƴan unguwa su haɗu su yi dabba su yanka amma ba wai mutun ɗaya ba ba kuwa bane Allah ya hore mishi dabbar da duke da zai si raƙumi ya yanka a gidan shi ko ya si sa ya yanka a gidan shi to sai Allah subhanahu wataala ya haramta musu waɗansu daga cikin abubuwa kaga ya ce wa alladheena hadu harramna kulladhi dhufur dukkan abin da yake da kai farce daga cikin dabbobi Allah ya haramtawa wato a yahudawa ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط باذم تو باذم تو kaga wadannan duka ba haramta muna su ba dai daga cikin su kenan wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya dora wa ƴan banu Isra'il wanda mu ba dora mana shi ba sannan kuma yana daga cikin abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora wa ƴan banu Isra'il shine idan bawa ya roki Allah subhanahu wa ta'ala to kafin ya roki Ubangiji shine ya tara wato wani abu in ba ya kawo katuwar dabba ya ajje ta a gidan shi kawai ya ta gaya wa Allah bukatun shi idan Allah ya amshi bukatar shi ya amshi wannan addu'ar tashi shine alamar addu'a ta amsa shine wuta ta zo ta cinye wannan dabba din in ma ya tara kayan gona baga guda shuri guda ya zamanto ya tara yayi ta sa ta yayi ta gaya wa Allah subhanahu wataala bukatun shi in Allah ya amshi addu'a sa shine gobara ta kama wannan shuka wannan kayan gona da ya tattara ga baki da gobara ta cinye to wannan eh intizarin samuwar wannan abin da ya roga to amma mu kun ga muna da kwele sefa sai rabbukum ud'uni astajib lakum haka Allah ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sannan kuma ɗan banu Isra'il idan mutun yayi laifi yana so Allah ta'ala ya gafarta mai wannan laifin ba irin namu bane mu je mu roki Allah ya gafarta mana wa man yaghfiru dhunuba illa Allah qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Su ba haka bane, mutumin kirki za a je ya kashe wanda ya laifi shikenan, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce wa tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. Da wadansu daga cikin dokoki wanda aka dora su akan yan banu Isra'ila, wanda mu ba haka bane, daga cikin abin da aka dora shi akan yan banu Isra'ila, idan najasa ta taba tufafin mutum to ba wai wanke gurin zai yi ba, yanke shi ne zai yi. Idan jikin shi ta taba to gurin zai kankare, sai an samu reza an samu an kankare gurin, kullum mutum yana ta fama da zubar da jini. To amma mu kuma aka ce kawai ku wanki. Qala na'am, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce qad fa'altu, shine na'am kamar yadda yake cikin sahih muslim, haqiqa na aikata abin da kuka roka din. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi, ya ubangiji kada ka dora mana abin da ba mu da ikon tsayuwa akan aikata wannan abu, daga cikin dokoki da kuma musibu, dukkan musibar da ba za mu iya jure mata ba, mu samu dinga kashin hakuri a cikin ta, Allah kada ka dora mana ita, ka dora mana musibar da za mu iya jure ta saboda mu samu ladan waɗanda aka jarrabe su da musiba, amma musibar da tafi karfin mu Allah kada ka dora mana ita. Sannan kuma dokar da ba za mu iya tsayawa da ita ba, ba za mu iya aikata ta ba, Allah kada ka dora mana ita. Qala na'am, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kwarai na aikata. Wa'afu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Suka ci gaba da cewa ya ubangiji wa'afu anna, wato ka yafe mana, umhu anna dhunubana, ka shafe mana dhunubanmu, shafe mana kusakuranmu, waghfir lana, ya ubangiji ka gafarta mana laifuffukanmu, abubuwan da muka yi ta aikatawa na asha, warhamna, ya ubangiji ka ji kanmu, ka ji tausayinmu, anta maulana fansurna alal qawmil kafirin, ya ubangiji anta maulana, kai ne majibincin al'amarinmu, kai ne shugabanmu, kai ne wanda kake majibincin al'amarin mu. Zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Fansurna 'ala qawmil kafirin, ya ubangiji ka taimaka mana, ka yi mana agaji, ka yi mana madadi akan mutane waɗanda suke butulu, kafirai waɗanda suka butulce ma su kafirce maka. Qala na'am, ubangiji subhanahu wa ta'ala ce kwarai shi ma na aikata. Wato Ali ibn Abi Talib, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, yace zan yi mamakin mutumin da ya karanta waɗannan ayoyin guda biyu ya san ma'anarsu kuma ya kwanta ya yi barci ba tare da ya karanta su ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda yake cikin sahih Muslim, hadithin Abu Mas'ud, Uqbatu ibn Amr al-Ansari al-Badri, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, manzo Allah ya ce man qara ayatayn min akhir surati al-baqara fi laylatin kafatahu, dukkan wanda ya karanta ayoyi guda biyu na karshe wanda su ne aka rufe suratul baqara da shi, da su ya karanta su a cikin dare, to sun wadatar da shi, wato za su kare shi daga sharrin shedannu a cikin wannan dare, da kuma sharrin dukkan kwarirrika waɗanda suke masu cutarwa. Sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wato ya faɗa a cikin hadisi ingantacce game da abin da ya shafi wato amanar rasulu, ba za a karanta ta a cikin dare ba, dare uku a cikin gida kuma shedan ya dinga shiga wannan gida. Sai a yi kokari a dinga karanta ta, kala a kwanta sai an karanta amanar rasulu zuwa ƙarshen sura, imma ya zamanto mutum a cikin wutirin shi ya sa ta, imma ya zamanto dai bayan ya gama wato ibadodin shi na dare, ya zo shi kan shinhuda shi cikin azkaru da zai yi kafin ya kwanta ya karanta amanar rasulu da kuma ayatul kursiyyu. Abinda muka yi daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada akai. abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.